الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نايمنا تهنئة مرنا دا لالي دا مرحبا كوانا وتمي البركة دا الله بام إيفن كننسا Allah ya mana ni'ima da ya sa muka zamanto waɗanda suka ga wannan wata da yawa sun yi azumi da mu bara amma yau ba sa cikin mu Allah madaukakin sarki ya mana wannan ni'ima dole ne mu gode masa kamar yanda muka yi alƙawarin Allah ya kai mu za mu rinka tafsirin littafin Allah mai sarki a cikin wannan kwanakin wannan wata a wannan masallaci mai albarka a wannan lokaci bayan salat al'asr zuwa kan wata fidiyar da rabin Allah ya yarda al'adar yin tafsirin alqur'ani a cikin watan ramadan al'ada ce kyakkyawa da ta samu tushe daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar yanda Abdullahi dan Abbas ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin kowane wata na Ramadan Jibril yana zuwa yayi mudarasa alqur'ani tare da shi wato yayi karatun alqur'ani yayi bitar alqur'ani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadis shekara ya sauke iya abinda aka saukan masa hadisin Fatima kar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa a shekarar da ya zamanto shekara ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauka biyu suka yi tare da Jibril wanda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bana gani face ajali na ya gabato kamar alama ce ta cewa Allah karshen rayuwarsa ta zo shi yasa a wannan shekarar suka yi sauka biyu amma a sauran shekaru sauka ɗaya ɗaya suke yi to wannan saboda abinda watan Ramadan ya shi watan Ramadan shine asalin watan da aka saukar da Alkur'ani a ciki don haka ya dace ya zamanto a cikin wannan watan ya zamanto ana muzakararsa ana karatunsa ga asalin al'amarin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ne ma aka samu waɗansu daga cikin magabata sun kasance su ma akan wannan al'ada suke akwai daga cikinsu akwai Qatadata ibn Da'amah as-Sadusi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Basra wanda suka riski sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Anas ibn Malik da irin su Jabir ibn Samura da sauransu wanda dai sahabbai da suka je Basra Qatada malamin tafsiri ne malamin hadisi ne kuma malamin fiqh ne amma idan watan Ramadan ya zo duk sai ya bar wani abu ya bar riwaya ya bar fatwa ya zauna ya fuskanci karantar da al'umar Annabi sallallahu alaihi wasallam tafsirin littafin Allah to wannan shi kun ga al'ada ce wacce take kyakkyawan asali wanda yayin da muke yin ta muna koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma muna rayar da al'adar magabata na kwarai kuma shi azumi daga cikin hikimomin da ke cikin azumi shine cewar yayin da zuciya aka raba ta da yayin da jiki aka raba shi da wato koshi da sha'awa to abubuwa kuma da Allah madaukakin sarki ya ba mu zuciya na nutsuwa da kaskantar da kai ga Allah da rashin sharri da kofofin alkhairi wanda Allah ne kadai ya san iyakarsu to suna budewa albarkacin wannan ibada don haka babu lokacin da ya dace a zo a karanta alqur'ani irin wannan lokaci domin shi alqur'ani wa'azi ne ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wahudan wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce ya ku mutane wa'azi ya zo muku daga ubangijinku da kuma waraka daga cututtukan da ke cikin zukata da kuma shiriya da kuma rahama ga bayin Allah mu'mine saboda haka shi alqur'ani wa'azi ne to a yayin da yake a cikin azumi babu lokacin da yafi dacewar zukata ya zamanto sun tasirantu da wa'azin alqur'ani irin cikin azumi saboda wannan alkhairin dake ciki na wato karya sha'awa yana sanya zuciya ta fuskanci Allah kofofin alkhairi su budu a cikin zuciya miƙa wuya ga Allah ya karu aminci da Allah ya karu kaskantar da kai ga Allah ya karu ganin girman Allah tabaraka wataala ya karu to wannan sai ya zamanto ayoyin Allah sun zo sun kara wa mutum haske akan hasken zuciyarsa muna roƙon Allah madaukakin sarki da sokunsa masu ɗaukaka da kyawawan sunayensa da ya yalwata ƙirazanmu da fahimta alqur'ani ya ba mu ikon aiki da shi ya ƙara inganta imaninmu da ibadarmu kuma ya sanya mu a cikin waɗanda yake yanta su a cikin wannan wata mai albarka za mu tashi daga kamar yadda aka ambata jiya za mu tashi daga kan ECP na hudu juz'i na biyu shine fadin Allah madaukakin sarki tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd daga nan za mu tashi kuma har zuwa ga yadda Allah madaukakin sarki ba mu ikon karantawa na littafin zami alfarma ba wai manufarmu shine ni ya izbi nawa muka karanta ba ko kuma a yi sauka a cikin azumi a manufarmu shine fahimta inda Allah madaukakin sarki cewa yi kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka domin su yi tuntuntuni wato su yi tunani da zurfi da zukatansu a cikin ayoyinsa waliyatadhakkara ulul albab kuma domin mutane ma'abuta hankula masu haske ya zamanto su ma sun wa'azi saboda haka fatan shi ne a fahimta a fahimci abin da ke cikin wannan littafi na saƙon Allah maɗaukakin sarki wannan littafi saƙon Allah ne zuwa gare mu to abinda ake manufa a cikin karatun alƙur'ani ba wai kawai akan cewa an yi sauƙan karanta shi an sauke shi ba domin albarkar da ke cikin karatun majalisin karatun alƙur'ani ba wai sai an karanta an yi sauka ba ne domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده متاني بستبه حدوى أتكين آكي دي أتكين أكونا الله باوتو مسلاتي دي أتكين مسلاتي سنة كرنت لتابين الله سنة درسو ستكانو فاتي رحمة للإيش السكينة تاسو فدريسو نسوة وتقاري إيماني ta sauka a cikin zukatansu sannan mala'iku kuma sun lullube su kuma Allah madaukakin sarki ya ambace su a wajen waɗanda suke wajensa wato Allah ya ambace su a wajen zaɓaɓɓun bayin Allah daga annabawa da salihai da siddiƙai da shuhada da kuma mala'iku makusanta ga Allah ma makusanta Allah madaukakin sarki kun ga kawai daga zar a haɗu a karanta alqur'ani shine ake buƙata shine ake nema a cikin falalar take kuma wannan hadisin ya nuna mana bambanci akwai karatun yace ana karanta alqur'ani kuma ana darasin sa domin karatu daban yake da darasi daga abin da yake ka yi shi ne ka maimaita shi ka sake maimaita shi domin ya zama tun ka gane shi ka fahimci shi ba kawai mujarradin ka karanta ba to dubiyun in aka hada su da dubiyun Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa waɗanda suke wannan ga irin alkhairin da Allah madaukakin sarki zai ba su wannan alkhairi ya hada wato saukar rahama saukar rahama idan rahamar Allah ta sauka to Allah madaukakin sarki shine za ka ga albarkacin irin wannan rahamar sai Allah ya rubuta ma mutum arziki wanda har abada ba zai kafe ba Allah ya ba mutum istiqama wanda har abada ba zai karkace ba Allah madaukakin sarki ya ba mutum arziki wanda har abada ba zai tsiyace ba to babu abin da ke kawo wannan illa rahamar Allah to duk inda aka ce ko wajen rahamar Allah ce mutum ya fadi samun ta sannan kuma saukar sakina karin imani ƙarin imani a cikin zuci da nutsuwa ta zuci sannan lullubewar mala'iku wurin da mala'iku suke wuri ne shi ma wanda yake shaidanu ba sa wajen in mala'iku sun zo wajen shaidanu ba sa wajen muna gani ranar yakin Badr yanda da Iblis ya zo da kansa yana zuga kafirai yana zuga su yana ƙara musu a girman kai da tawaye ga Allah amma yana ganin mala'ika da Jibril da Mika'il sun sauko sai ya fita a guje ya je ya fada cikin baharul ahmar cikin wannan tekun bahar maliya ya tsoka kan cewa halakar ta ce ta zo saboda ya ga saukar Jibril da Mika'il kowanne yana jagorancin rundunori na mala'ikun Allah dan haka shi kansa iblis din Allahin idan mala'iku suka zo waje gudu yake sannan wata fa'ida ta biyu na saukar na zuwa mala'iku a waje shine karban addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ji zakara yayi tara to ku roki Allah daga cikin falallarsa domin ya ga mala'ika ne malamai suka ce daga cikin su akwai alqazi iya cewa hikima a cikin wannan cewa ka nemi falalar Allah yayin da ka ji tarar zakara saboda ya ga mala'ika domin kaunar cewa mala'ika zai ce amin akan addu'arka Allah ya amsa addu'arka wato wuri da ake tsammanin zuwan mala'iku wuri ne wanda yake mutum ya roki Allah a wajen domin kaunar mala'iku su yi ta amini su ce amin akan addu'arsa Allah ya bashi biyan bukata to sannan kuma abu na karshe Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin majalisi wanda yake madaukaki wanda yake wannan shi kansa falala ne wanda Allah madaukakin sarki yake a baiwa da shi gabaninsa yake cewa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairun fi mala'in khairin min wanda ya ambace ni a cikin wani taro ni kuma zan ambace shi a cikin taron da yafi taron da ya ambace ni a cikin albar'a alkhairi to Allah ya ambace ka a cikin taron mala'iku da taron annabawan Allah da siddiqai da salihai da shuhada to wannan ba karamar ni'ima bace ba karamar matsayi bane cewa kai Allah wato an san ka a cikin mutane Allah madaukakin sarki ya mana gaban katar za mu fara yanzu da karatun Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله تعالى يتي تلك الرسل وان كان سوني منزلني waɗancan da aka ambata wato ishara ya zuwa ga annabawa da Allah madaukakin sarki ya ambace su a cikin wannan sura wanda ya hada annabi Musa da annabi Ibrahim da annabi Isma'il da kuma annabi Dawud alaihi musallatu wassalam Allah ya ce waɗancan su ne manzanni domin ishara ga babban matsayinsu wato su ne waɗanda suke zaɓaɓɓu a cikin mutane da Allah ya zaɓe su domin ya aiko su da risala shine saƙon Allah Allah ya ce tilkar rusul waɗancan su ne manzanni faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita sashen manzanni akan sashe minhum man kallama Allah daga cikinsu akwai wanda Allah ya zance da shi warafa ba'dahum darajat Allah kuma ya ɗaukaka waɗansu daga cikinsu ya ɗaukaka wani daga cikinsu da darajoji waɗanda suke masu girma وآتينا عيسى بن مريم البينات كما منبام عيسى بن مريم آيوي مبينا وأيدناه بروح القدس مكارف فاشي درنس أركي شين ملائكة جبريل ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم دا ألا ياكو وأن دسكزوا بايا من زننزو وتؤال أمومي بايا من زننزو سنتكي سنبسو to waɗanda suka zo daga baya da Allah ya so da ba su yaki da juna ba min ba'di ma ja'atul bayyinat bayan dalilai mabayyana shari'o'i sun zo musu da annabawa suka kawo musu walakin salafu amma sun saba fa minhum man amana wa minhum man kafar daga cikin su akwai wanda yayi imani daga cikin su akwai wanda ya kafirta walau sha Allahu maqtatalu da Allah ya so da ba su yaki da juna ba walakin Allah yaf'alu ma yurid amma Allah abin da yaso yake aikatawa wannan ayar ta bayyana matsayin annabawa Allah ya ce tilkar rusul wadancan sune manzanni wato manzanni ba sune kadai suke kawo labarin gaibi Allah madaukakin sarki ya kawo labarin ruka a cikin wannan sura wanda daga ciki har da labarin annabi Dawud da yadda ya kashe a Jalut wanda wannan labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai sani ba lashi wala mutanansa bai karanta ba ba koya masa ba amma ya san wannan labari har ya kawo abinda hatta su ahlul kitab din ba su sani ba ko kuma abinda yake sun fada kuskure ya gyara musu inna hadha alquran yaqussu ala bani isra'il aktsara ladihim fihi yahtalifun wannan alqur'ani yana sanan da bani isra'il yana kissata ma bani isra'il mafi yawan abin da suke sabawa a kai suna sabani akan abubuwa alqur'ani yazo ce gashi ga yadda yake kuma abin ya tabbata haka din to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai karanta ba ba a koya masa ba bai iya karatu ba ma ballantana a ce ya je ya karanta ba malami gare shi ba bal ina ma wanda ya sani tunda wanda suke da awas sun sani din alqur'ani ya ce ba su sani ba aka gyara musu to waye gaya masa a ina ya koya to kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san irin wannan ya kawo wannan bayanin to haka nan manzanni suke shi yasa a ƙarshen ayar bayan ayar da ta zo kafin wannan Allah madaukakin sarki yace tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka laminal mursalin waɗannan sune ayoyin Allah da muke karantar da su da muke yi maka tilawar su da gaskiya wato ayoyi wato wahayi ne daga Allah ba waɗansu ishara bane daga wani ba saukar shedani bane ba koyarwa ba magana boka bane ba wani ilimin waɗansu baki soshin da aka je aka kufo a wani waje bane ayoyin Allah ne sannan Allah ya ce wa innaka laminal mursalin kuma lalle kai wallahi kana cikin manzanni to haka manzanni suke ma'ana irin wannan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya faɗa ba mai kawo irin wannan in ba manzannin Allah ba to haka nan manzannin Allah suke manzanni Allah madaukakin sarki ya sanya su zababbun bayi a cikin halittarsa ya fifita su akan dukkan halitta Allah kamar yadda Allah ya ce Allahu yasfi min almalaikati rusulan wa minan nas manzanni ya ba su sifofi daban da sauran sifofin mutane mutane ne ba malaiku ba domin Allah inda ya so da sai ya sanya malaiku a bayan kasa walau sha Allahu laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhluqun da Allah ya so da sai ya sanya mala'iku ya zamanto a bayan ƙasa su ne za su rinka mare gurbin juna in wannan jana'in wannan ƙarni ya zo ya wuce ce wani ƙarni ya zo to amma sai Allah ya sanya manzanni bai zan sanya su zamanto mala'iku ba inda mala'iku ne ba za ku iya ta'amuli tare da su ba ba za ka iya ta'amuli tare da mala'iku ba sai ya sanya annabawa su ta zamanto mutane mutane ne amma kuma a zahir dukkan abin da yake ya halatta ga mutane na sifar bashariya na sifar mutuntaka na kamar ya zamanto cewar mutum ya buƙaci abin da zai ci da abin da zai sha da bacci da auratayya da sauran abubuwa na gara'is gariza ta ɗabi'ar ɗan adam su ma Allah maɗaukakin sarki ya samu amma batsunan su Allah ya tsarkake su ta banda sauran mutane yanda za su iya yin ta'amuli da abin da sauran mutane ba za su yi ta'amuli da su ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya ganin mala'ika shi ma bai ga mala'ika Jibril a sifar ta yadda Allah ya halicce shi ba sai sau biyu to in ba annabi ba ba wanda zai iya ganin wannan in ba annabi ba wanda zai iya ganin mala'ika a yanda Allah madaukakin sarki ya halice shi hatta aljinu ba za ka iya ganin aljinu ba a yanda Allah ya halice shi za ka iya ganin aljini in ya rikida ya koma wata sifa kamar yanda hadisi suka zo kamar yanda zamu gani a cikin tafsirin ayatul kursi to mala'ika ma ba za ka iya aljini ma ba za ka iya ganin sa hakikanin sa ba ballantana mala'ika wanda mala'ika wane aljini to dan haka da Allah ya sa annabawa mala'iku ne ba za a iya biyayya ba za a koyi da su in suka zo suka yi abuta ce kai wane mutum ina sai mala'ika wannan sai sa annabi su ko mala'iku ne to dan kar ka samu wani hujja sai Allah ya sanya su ma suka zamanto mutane ne amma ya fifita su da wannan fifiko cewa su ana yi wahayi a gare su dan haka aka shirya dabi'ar su daban da dabi'ar sauran mutane ta wajen batsuninsu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da Aisha tace mata ya Rasulullah atanamu qabla an yutir kana yin bacci tun kafin kai wutiri yace tanamu qalbi tanamu aynaya wa naya wala yanamu qalbi idanuna suna bacci amma zuciyata bata bacci shi yasa kamar yanda za a yi Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi a farke haka za a yi masa wahayi a cikin bacci kuma duk ya zamanto gaskiya daga Allah kuma yace inni lastuka ka hay'atikum inni ubi inni abitu yud'imuni rabbi wa yasqi ni hay'ata ba kamar hay'aku bace wato tashkilin jiki tashkilin dabi'ata ta yadda aka gina jiki na ba kamar yadda aka gina jikin ku bane ni ina kwana ubangiji na ya ce da ni ya shayar da ni to haka zalika annabawa suke annabawa akwai sifofi na mutane da babu yadda za a yi zaman to sun same su ba zai annabi ba zai taba zaman to alhaim ba bai zama taba zamantowa mai ha'inci ba ba zai yiwu ba shi yasa lokacin da wani daga cikin musulmi sahabbai ya alƙawarin cewa idan ya ga wani daga cikin kafirai ya yi alwashi ya ta alwashi ya kashe shi lokacin Hudaybiya wannan kafirin ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi kuma wannan sahabin ya tsaya akan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ko zai masa sigira to gashi fa ga mutumin naka aikata abinda zaka aikata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba har sai da mutum ya gama abin da bai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me yasa baka cika bakancin da kai ma Allah ba yace ya rasulullah ina jiran kai mun ishara ne yace baya cancanta ga annabin Allah yayi ha'inatu a'yun wato yayi ha'incin ido shine irin kiftawa nan da ido kai mutum sigina dan kai yaudar mutum to yaudara a cikin magar a abu kamar irin wannan annabin Allah ba zai yi ba kaga dai shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace masa yayi ya cika alƙawarin sa kuma wannan jinin sa halaccacce ne a lokacin inda yayi to amma saboda baya ga annabin Allah ya zama to alhaji annabin Allah ba zai zama to makareci ba ba zai zama to makareci ba ba zai yi ƙarya ba ƙarya mustahila ce akan annabawan Allah ba yadda za a yi ƙarya shi yasa abinda ake cewa kamar hadisin da yazo cewa annabi Ibrahim bai yi ƙarya ba sai ƙarya guda uku ma'ana abinda ake nufi da ƙarya a nan wajen ta'arif jirwayi da kamar wanka wato ka ɓoye maganar da kake nufi amma ba ka ɓoye gaskiya ba annabin Allah ba zai taɓa yin gaskiya ba annabin Allah ba zai taɓa yadda saƙon da Allah maɗaukakin sarki shi masa ya isar ba sannan annabin Allah ba zai zamanto mai gishi ba marar nasiha mai mummunan nufi ba zai yi annabawan Allah su zama masu mummunan nufi ba wannan dukkan su dabi'u ne da kana samu su wato kisho waɗannan dabi'u da muka ambata da muka ce annabawa ba sa sifanta da su kana samu su a sauran mutane a ba su samu a cikin annabawan Allah ba amma sauran abubuwa da yake ya halatta a gare su annabi zai yi annabawa za su yi mantuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ma ana basharun anta kama ta san ila nafi fadhkiruni ni mutun ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa in na manta ku tuna mu to da zai yi mutun zai yi ya zama to kan cewa annabi manzo annabi annabawan Allah zai yi shi mantuwa amma mantuwar ba za ta tasiri ba a wajen sakon da Allah ya ce su isar da shi ba inda suka manta abinda Allah ya ce su isar to ya zama to kan cewa kenan ba su cika aikin da Allah ya ba su ba suna rashin lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rashin lafiya ana ji musu ciwo ana kashe su a wajen yaki wa ka ayyin min nabiyyin qutila qatala ma'ahu ribiyun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakan fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun annabawan Allah ana kashe su za a iya kashe su kamar yadda ya faru ga annabi Zakariya, kamar yadda ya faru ga annabi Yahya, da kuma da yawa daga cikin annabawan bani Isra'ila. Wannan ba tawaya bane akan matsayin shi, duk wannan ya halatta ga annabawa. To waɗannan yana da wajibi ne ya zamanto kan cewa mun san waɗannan sifofi a in Allah ya kai mu kamar yadda muke a cikin mun gama karatun mu na sira, zamu shiga karatun ashifa na Al-Qadi Iyad, wanda a ciki yana daga cikin tafan da suka fi kowaɗanne bayanin sifofin annabawa, wanda yake wajibi ne ya zama dukkan cewa mun sani, saboda bayan sanin Allah maɗaukakin sarki da imani da shi, daga cikin shiga cikin imani akwai imani da manzannin Allah, wanda daga cikin imani da manzannin Allah shine ka san sifofinsu da suka wajaba a kansu, da wanda suka koru a kansu, da kuma wanda yake sun halatta a ce sun sifanta da su. Sannan abu na biyu da wannan aya, wato kun ga wannan aya ta tabbatar mana da wannan matsayi na annabawa, sannan abu na biyu ta tabbatar mana da cewa Allah ya fifita waɗansu su akan waɗansu, faddalna ba'dhum ala ba'd, mun fifita waɗansu su akan wasu. Wato Allah maɗaukakin sarki bai sa su duk matsayinsu ɗaya ba, kowa ya ba mu waɗansu matsayi da ya fi na wani matsayi ɗin. Wannan nassi ne akan at-tafdil. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تفضلوا بين الأنبياء. Kada ku fifita tsakanin annabawa. Gashi kuma nan Allah ya ce ya fifita tsakanin annabawa. To kuma maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ya zama dukkan cewa sun warware juna ba. Dukkan wannan magana gaskiya ce, Allah ya fifita annabawa waɗansu su akan wasu. Amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku fifita tsakanin annabawa. Ma'ana kada ku fifita a tsakaninsu ta fuskar kawo tawaya ga wanda yake shine abu wanda aka fifiko a kan shi. An fahimta? Wato ku kawo don ku nuna kan cewa wani koma baya ne. Kada ku fifita tsakaninsu don ku nuna cewa wani shine koma baya, shine ta baya, shine na baya. Amma kwa iya fifitawa a tsakaninsu don ku bayyana sifofin da Allah ya ba ma wasu bai ba ma wasu ba. Domin wannan gaskiya ne, yana kuma daga cikin ilimi na Allah, domin daga wahayi ya zo a san wannan. Kuma amma idan ya zamanto cewar fifikon zai kai ya zuwa ga kawo tanqisi na kusan tawaya akan wanda daga cikin annabawa, to wannan kamar suka ne akan annabci. Domin wato fifiko tsakanin annabawa a cikin wani abu ne daban ba annabci ba. Annabci duk ɗaya ne, kamar yadda Allah ta'ala ya ce la nufarriqu baina ahadin minhum, babu fifiko a tsakaninsu wajen annabci. Kowa annabin Allah ne. Sifar annabci ta cewar wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi masa wahayi, ya umarce shi da ya yi aiki da abin da ya bashi, kuma ya isar da shi ya zuwa ga mutane. Wannan shi ne annabi. Ar-rasul ya yi masa wahayi, ya kuma bashi shari'a, ya umarce shi da ya yi aiki da wannan shari'a, kuma ya sa mutane a kan wannan shari'a tasa, ya zo da sabuwar shari'a. Sauran annabawa, annabi wanda ba mursal ba shi ne wanda yake ya zo a kan shari'ar wani annabi da ya gabace shi, a kan shari'ar wani rasul ba shi ba. Waɗansu suna cewa wai annabi shi ne wanda ake masa wahayi amma ba a ce masa ya isar ba. Ar-rasul ko an masa wahayi an ce ya isar, a'a wannan kuskure ne, kamar da Shaykh al-Islam ya bayyana da waɗansu malamai, sauran malamai. Da annabi da manzo dukkan su an ce su isar da sako. Bambancin annabi da ar-rasul shine cewa shi ar-rasul ya zo da sabuwar shari'a, shi ko annabi ya zo a kan shari'ar wani rasul wanda yake ya gabace shi. To a wajen wannan sifar ta risala da annubuwa, annabawa daidai suke, ba sa fifiko, babu fifiko tsakanin su. To amma a sauran sifofi waɗanda suke na ɗaukaka, Allah yana fifita su. Allah yana ba ma wani annabi abinda bai ba ma wani annabi ba. Kamar yadda nan Allah maɗaukakin sarki ya ce minhum man kallama Allah, daga cikinsu akwai wanda Allah ya zance da shi, ya ciyar da shi zancensa ba da wasu Jibril ba. Domin kowane annabi in aka yi masa wahayi, zancen Allah ake masa wahayi da shi, yana jinsa da wasu Jibril ne. Allah ya ce ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula, shine wannan aw yursila rasula wa yuhyi bi idnihi ma yasha, ya turo masa mala'ika manzo ya wahayin abin da yake yin wahayi a gare shi na abin da yake. To amma annabi Musa sai Allah ya bashi wannan, ya ji zancen Allah ba da wasu Jibril. Wannan sifa ce wadda Allah ya ba ma sauran annabawa ba, illa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yanda ya tabbata a cikin sunna ya ji zancen Allah madaukakin sarki daren daren mi'raji dan da ake mi'raji da shi inda sidratul muntaha. Saboda haka shi yasa ne ake cewa dukkan wata falala da Allah ya mauna annabi to Allah ya mauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma falalar da Allah ya mauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa da sauran annabawa. To kun ga wannan falala ce ba a cikin annabci ba, jin zancen Allah ba wai ba sharadin annabci bane ka ji zancen Allah mubasharatan ba da waka ba, ka ji maganar Allah wannan ba sifa ce ta annabci ba, domin annabawa da dama ba su ji wannan ba. Saboda haka fifiko ya tabbata tsakanin annabawa a cikin waɗannan sifofi, a cikin waɗansu sifofi daban. To Allah ya ambata ne ce minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat, ya ɗaukaka waɗansu waɗansu sashin su da darajoji maɗaukaka. Alba'ad a nan wajen abin da ake nufi da ita shine a wani mutum ɗaya, kuma an ce abin da malaman tafsiri suka tafi akai shine ishara ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wai ana nufin kan cewa wa rafa'a ba'dahum darajat, ya fifita sashin su da darajoji masu yawa ala ba'd akan wani sashi ba, a'a. In haka ne sai ya zama takrari, amma mai ta cewa fadalla ba'dahum ala ba'd, za an ce an fifita su akan juna, sannan kuma a sake cewa an fifita waɗansu akan waɗansu. Takrari ne wannan wanda yake alqur'ani, wanda yake babu balaga a ciki, shi ko alqur'ani magana ce wanda yake mai balaga, ba zai yi a maimaita magana ba. Saboda haka abinda ake nufi da anan wa rafa'a ba'dahum darajat, ai ya fifita waɗanda daga cikinsu akwai wanda ya fifita da darajoji maɗaukaka, shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wata daraja da Allah ya ba mu annabi, Allah maɗaukakin sarki ya ba Allah ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kutan ku ciro wannan daraja. Annabi Musa ya ji zancen Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya ji zancen Allah. Allah ya ba mu annabi Ibrahim al-khulla, ya ce shine wattakhadallahu Ibrahim khalila, ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan sifa ta al-khulla, wato soyayyar Allah ta musamman. Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah attakhadani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila, Allah ni ma ya rike ni badadinsa kamar yadda rike annabi Ibrahim badadinsa. Allah ya karfafa annabi Isa da Ruhul Qudus, Allah ya karfafa mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam da Ruhul Qudus, Hassan ibn Thabit. Kuma banda shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mai Hassan yayi uhjuhum wa Ruhul Qudus ma'a wa Ruhul Qudus ma'a, kai musu zambo, kai musu habaici, kai musu shirkai habaici, a mala'ika Jibril na tare da kai. Wannan to yana tare da shi, yana karfafa shi. Allah ya ce wa atina Isa ibn Maryam al-bayyinat, mun ba mu Isa dan Maryam ayoyi mabayyana, su ne wato dalilai mabayyana da suke nuni akan gaskiyar imaninsa. A cikin wannan akwai inkari ga Yahudawa da suke cewa annabi Isa a jabu ne, ba annabin Allah bane, dan dabo ne, a dan haramtacciyar uwa ne, da sauran sifofi miyagu da suke gaya ma annabi Isa da basu da annabcinsa ba. To Allah ya ce ya bashi ayoyi mabayyana da suke nuni akan cewa shi annabin Allah ne haqqan, wanda daga cikin waɗannan ayoyin su ne ani akhluqu lakum min at-tin hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idnillah, zan halatta muku abu daga yumbu kamar hay'ar tsuntsu, sai na hura a cikin, sai na huri a cikin, sai ya zama tsuntsu yana cikin. Wa ubri'u al-akmaha wal-abras, wanda yake an haife shi baya ji, baya gani, baya magana, zan shafa shi ya zama to ya waraka. Da mai cutar baras, wadda cikita ce wadda ta gagara, ta gagara likita, yana warkar da wannan masu wannan cuta. Wa uhyi al-mauta bi idnillah, ina rayar da matattu da izinin Allah. Mutum ya mutu a kabarinsa, annabi Isa ya je ya ce masa ya tashi, kuma ya tashi. Allah ya ba mu annabi Isa wannan sune ayoyi mabayyana daga cikin wanda Allah ya bashi. Kuma wa nabbikum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum, abinda kuke ci a gida da abinda kuke sawa a cikin su, to a rungun ku kulle, duk in ba ku labari. Duk wannan ayoyi mabayyana da Allah ya ba mu annabi Musa, annabi Isa daga cikin ayoyinsa, da kuma sauran ayoyi waɗanda suke a Allah madaukakin sarki shi ya san iya adadin ayoyin da ya ba mu annabawansa. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, kuma muka karfafa shi da ruhi mai sarki, shine mala'ika Jibril, abubuwan da yana wato shi akan kansa ba da kansa yake yi ba. Allah ya karfafa shi da wani karfi, wanda a cikin wannan akwai raddi ga nasara da suke cewa shine Allah, domin Allah baya bukatan mataimaki. Shi ko Allah har yana cewa yayi masa ni'ima da taimakonsa da wani mai taimako wanda yake daga Allah, shine mala'ika Jibril, inda Allah ne shi baya bukatan mataimaki. Amma sai Allah ya gaya ya faɗi cewa wannan ya tana daga cikin baiwar da Allah ya ma annabi Isa. To kuma inda muka ambata wannan matsayi da Allah ya ba mu annabi Isa, Allah ya ba mu majiyan ma annabi ya ba mu wadansu daga cikin majiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar Hassan ibn Thabit wanda yake gwani ne wajen waka yana yin in aka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam habaici zai zo shi ma ya dauki alƙalamin sa ya dauki harshen sa ya yake ya musu zambo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace harshen Hassan kaifin sa wajen kaifin sa a jikin mushri a zukatan mushrikai makiya Allah ya fi zafi da sarin takobi saboda irin maganar da zai gaya musu ka san magana wani lokaci ta fi zafi ta fi dukaci kamar wani bawan Allah da yake jami ya taba ganin fadan wadansu wani ba musure da matarsa mata Allah ya bata baki idan ya gaya mata magana in ta tsaya ta shirya masa wajen goma ta gaya masa sai ya koma gefe sai hannu a kai ya kuka sannan ya dawo shi ma ya fada sannan ta sake gaya masa to haka magana take to Allah ya ba mu Hassan ibn Thabit wannan gwanin ta dan haka in ya gaya musu magana sai sun ji ta ji kuma yanda ma waka suke in aka fadi magana guda daya haka za a yaka ta kowa zai haddace ta ai sai karni bayan karni lokaci mai tsawo to Allah ya ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Hassan ibn Thabit mala'ika Jibril na tare da shi yana karfafa shi akan wannan yakin da yake ma addinin musulunci da kariya da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su suna da yawa Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari wajen hadisin Jabir da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uqitu khamsan lam yudahunna ahad min al-anbiya qabli Allah ya bani abubuwa guda biyar da bai ba mu wani daga cikin annabawa kafina ba ya kidaya abubuwan sun kai wajen kusan guda 17 wanda suka zo a hadisai daban-daban daga hadisin Jabir da na Hudhaifa da na Ali ibn Abi Talib da na Abi Hurairah radiyallahu anhu wanda kowannen su abu ne wanda falala ce wanda yake Allah bai ba mu wani annabi daga cikin annabawan Allah ba falalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayyana ya ishe shi falala cewa shine na karshe wajen zuwan annabawa amma yayin da Allah ya ambaci alƙawarin da ya dauka da zababu daga cikin annabawansa sai ya ambace fara da ambata Allah ya ce wa yi akhadallahu mithaqa an-nabiyina wa minka wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa aqadna minhum mithaqan ghaliza fatuna yayin da Allah ya dauki alƙawari daga annabawa sannan ya dauki alƙawari daga gare ka yana cikin annabawan amma ya saki ambatan su domin a kebance su da ambato da aka tashi ambatan su wanda aka kebance su da ambato sai aka fara da shi sallallahu alaihi wasallam daga muka dauka sannan ya dauki alƙawari daga gare ka da Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa da Maryam wannan sune ulul azmi minar rusul sai aka kawo na farkon a jerin yanda suka zo annabi Nuhu shi ya fara zuwa sannan annabi Ibrahim sannan annabi Musa sannan annabi Isa amma ba a kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a karshe ba sai aka fara da ambatan sa saboda matsayin sa wajen Allah tabaraka wataala yake tace akan sauran annabawa Allah bai rantsi da ran wani annabi ba sai da ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la amruka innahum la fi sakratin ya'mam abubuwan da khalilullah ya rinka nema a wajen Allah Allah ya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya nema Allah ya masa Allah yace annabi Ibrahim yace waj'alni lisana sidqin fil akhirin ka sanya min kyakkyawan ambato a cikin mutanen baya Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam warafa'ana laka dhikra mun tunni muhammad daukaka ambaton ka kafin ma ya roka Allah ya riga ya ji ba annabi Ibrahim yana ba yace waqfir li khati'ati yawmiddin ka gafarta min kuskure na ranar alkiyama Allah ya ce yaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa haka dai wujuh din suna da dama wanda yake wannan yana bayyana matsayin fifikan da Allah madaukakin sarki ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya ce walau sha Allah maqtatal ladina min ba'di da Allah ya so waɗanda suka zo bayan annabawa da ba su yaki da juna ba min ba'di ma ja'atul bayyinat bayan ayoyi mabayyana sun zo musu wato dabi'ar ayoyi zuwan annabawa idan suka zo ma mutanen su to Allah zai hada su ba za su saba ba haka kuma za su kasance a cikin haduwa da soyayyar juna da ƴan uwantakar juna da sabani ko da an yi shi ba zai raba kansu ba domin ana sabani hatta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sabani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wani ya salla al-asr sai a banu quraiba suka yi sabani waɗansu suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam nufi yake ni gaggawa saboda haka suka tsaya suka yi salla a hanya suka isa bani quraiba waɗansu kuma suka ce a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu salla sai a can sai mun je canza ni dukkanin su ba saba ma juna ba bai ce ma waɗannan ba daidai suke ba, waɗannan ko sun yi bid'a, ko waɗannan sun karkace, ko waɗannan ba su fahimta ba, a'a, dukkanin su kowa ya kokarin bin Allah ne. To akwai wannan sabani, to amma sabani da zai iya zuwa ga yaki da juna, to wannan a ɗabi'ar shari'a, a ɗabi'ar annabawa ba zai yi ba. To shi yasa Allah, wato Allah ya nuna mana a nan cewa bayan tafiyar annabawa, to shine waɗanda yake mabiya, bayan bayani ya zo musu, shari'a ta zo musu, sai suka sassaba da junansu har suka kai ya zuwa ga yaƙi da juna. To da Allah ya so da ba su yi wannan ba, da Allah ya so da ba su yi wannan ba, domin Allah ya nuna, wato nan Allah ya bayyana mana sabab, kuma ya bayyana mana kan cewa shine yake da iko akan sabab. Al asbab su ne abubuwa da Allah ya halitta, waɗanda suke bisa ɗabi'a haka halitta Allah take gudana. Gravity ɗabi'a sabab ne, idan ka jefa abu sama dole zai faɗo ƙasa, kuma shine yake riƙe, shine sababin da Allah ya sanya yake riƙe da tafiyar rana da tafiyar wata da kuma cikin juyawa duniya da daiwa da kuma taurari da sauransu, da yunwa, abinci shine yake maganin yunwa, da irin su bacteria din nan su suke kawo cututtuka in sun shiga. Duk wannan ɗabi'a haka Allah ya sanya ya ajiye ɗabi'a, wato ya ajiye halitta. Idan ka tashi ka nema, Allah zai baka, in ka sha magani za ka samu waraka. To waɗansu sai su rinka ganin wannan ɗabi'ar kawai, su rinka ganin waɗannan asbab ɗin, sai su manta da Allah kwata-kwata, sai su ce ai dole ne idan aka yi wannan, dole ne abu kaza ya faru. So da haka da yawa za ka ga mutum yana da kansa, likita zai je ya ce masa sauransu wata uku ya mutu, ya tabbatar cewa haka ɗin ne, saboda shi a bisa lissafinsa haka Allah ya sa tsarin halittarsa. Duk da yake ko da bai yarda da Allah ba, haka tsari ya ce, haka tsarin wato ɗabi'a da Allah ya yi. To amma ya manta da cewa akwai kuma rabbul asbab wa khaliqul asbab wa musabbibul asbab, akwai ubangijin sabubban da wanda ya halicci sabubban, da wanda yake sababa, wanda yake sababa, wanda yake sababa sababin yanzu shine Allah. Wato za a iya samun sababin, amma kuma abin ya zo yake faruwa. Mutum nawa ne za ka ga ya tashi ya yi kokari, ya yi kokari, yana nema, yana nema, ya fi kowa kokari, ya fi kowa fita sassafe, amma kuma bai samu arziki ba. Allah ya hana shi yawan arziki. Sannan kuma mutum nawa ne za ka ga dukkan abin da ake gani shi ne cutar tasa, a yi dukkan abin da za a yi a yanke cutar, amma kuma Allah ya hana shi lafiya. To shi ne nan Allah yake ishara ga wannan tauhidi, cewa lalle mutum kai imani da mashi'ar Allah, wato cewa nufin Allah ya fi ƙarfin sababi. Abinda Allah ya nufa shi ne kaɗai zai tabbata, ba sababi ne zai tabbatar da abu ba, sababi zai tabbatar da abu da nufin Allah. Allah ya ce abinda daga cikin addu'o'in da suka zo a cikin sunna, masha Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, abinda Allah ya so shi zai kasance, abinda Allah bai so ba ba zai kasance ba. Wato ko da sababin, in Allah ya bai so abu ba ba zai kasance ba, kuma ko ba sababin, in Allah ya so abu zai tabbata. To kaga ne nan wajen Allah ya ce bayan bayani ya zo musu, abinda sababin da za su haɗa kai ya zamanto saɓanin su da kai zuwa ga sun yi sun kashe juna ba, ya zo da ya, wato in wannan sababin ya zo da ya kamata a ce ba su kashe juna ba, amma suka zo suka yi, to domin me Allah ne shi yasa yake cewa da Allah ya so da ba su yi haka ba, wato bayan sababin ya tabbata. Wannan ishara ne ga musulmi kan cewar shari'ar musulunci abinda take wajabtawa rashin wato rarrabuwa da gaba da juna da kashe-kashen juna. A shari'ar musulunci wajibinta, sababinta da zo ta haɗa zukata, ko da an yi saɓani, saɓani bai kamata ya zama ya kai zuwa ga yaƙi ba. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu, ya mana gargaɗi, ya ce la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd, kada ku koma bayana ku zama kafirai, kun sashin kuna sashin wuya, nasaran wuyan sashi. Shari'ar musulunci ya kamata ta haɗa mutane ne, ta haɗa musulmi akan urwatul wuthqa, akan wato hablullah alkitab was sunna, amma ba ya zama tukan cewa an rarrabu har an kai zuwa ga kashe-kashe da yaƙi-yaƙi ba. Yanzu abin takeici da yawa kwanaki wai an zo a waɗansu daga cikin ƙungiyoyin a kasashen waje sun zo suna kokari a san yadda za a yi wai a hakan a yi maganin rigimar addini tsakanin musulmi da kirista kirista suka taru da dama ana neman musulmi wanda za su yi wai a zauna a tattauna da su a nan garin Kano to a lokacin da ake wannan masu tunani suka ce to yanzu yau sharban a ce an yi wata rigima tsakanin musulmi da kirista a Kano amma yanzu gashi nan tsakanin musulmi musulmi ne za ka ga ya tashi ya je ya rushe masallacin musulmi ɗan uwansa wai dan kawai bai yadda da abin da suke yi ba ko dan sun faɗa abu wanda ya so samu sare sai ya je ya rushe masallacin Allah to sannan a lokacin nan ne kuma wai za a ce yaushe ma ai ba ma buƙatar ma wai maganin rigima tsakanin musulmi da kirista rigima tsakanin musulmi da junansu ga sai ka ga abin nan a arna ne wani lokaci za su ce za su haɗa musulmi ɗin ko ya ce don su daina rigima da junansu zo su haɗa kansu a ce malamai su zo don su san yadda za su yi kada su rinka ɓata ma juna duk waɗannan abubuwa waɗanda suke sai ka ce ba ma karanta alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا da Allah ya so da waɗanda suka zo bayan su ba su yaki junan su ba bayan ayoyi mabayyana sun zo musu wato wanda suka zo bayan manzanni da ba su yaki junan su ba bayan ayoyi mabayyana sun zo musu walakin ikhtalafu amma sun yi sabani fa minhum man aman a cikin su akwai wanda ya yi imani wa minhum man kafar a cikin su akwai wanda ya kafirta wato sabanin nasu duk sabanin da zai kai ya zuwa ga musulmi su rinka kafirta juna to wannan shine sabani albaghi ya zamanto ya kai ga kai imani da abin da wani yana gani in kai imani da shi kai kafiri ne to wannan sabani shine wanda Allah madaukakin sarki ke ishara akan illarsa a nan wajen da cewa wannan ya faru duk da yake ba abin da Allah yake so bane amma Allah ya nufi wannan ya kamata mu gane wannan wato Allah ya da Allah ya so da ba su yaki juna ba Allah ya nufi wannan amma ba Allah ya yarda da shi bane akwai bambanci tsakanin abin da Allah yake so da abin da Allah ya nufa da abin da Allah yake yarda da shi abin da Allah ya nufa wannan zai faru ko yaya dole sai ya faru amma ba lallai Allah ya yarda shi ba ya amince ba lallai Allah ya yarda shi ba wai ina nufin in aka ce amincewa sai mutum ya dauka kamar yadda Bahaushe yake dauka wato ya sallama ya bi kauya a Allah ba wanda yake masa dole Allah ya yarda da shi ma'ana yayi umarni da shi ya so shi daga mahabba san abu amma nufin Allah ba lallai ya zama tokan cewa abinda Allah yake yarda da shi bane yake nufinsa yanzu Allah maɗaukakin sarki nan gashi ya gaya mana cewa shine yaso har suka yaki da juna amma kuma bai yarda da haka ba tunda gashi ya zarge su da wannan walakin ikhtalafu fa minhum man amana wa minhum man kafar cikin su akwai wanda ya imani cikin su akwai wanda ya kafir saboda abin da suka yi ba abu ne soyayya ga Allah ba tunda Allah ya zarge su da wannan amma kuma Allah ya so wannan abin ya faru to ita mashi'ar Allah ba ta taqayyudi da shari'a ga abinda Allah yake so waɗansu nan suke kuskure sai su ce to ai Allah haka ya so Allah haka ya so ka san abinda Allah yake so ai sai abin ya ka san abinda Allah yake nufi sai abin ya faru zaka san abinda Allah yake nufi amma zaka san abinda Allah yake so daga shari'a cewa Allah yana son kaza Allah baya son kaza amma ba zaka san abinda Allah ya nufa ba sai abin ya faru kamar mutum ne ya zo ya maka sata in kace wani misa zaka yi masa sata wallahi haka Allah ya so haka Allah ya kaddara ai nufin Allah ne kuma sai ka yarda to kai ma sai ka sace masa ka ce ai kai ma nufin Allah ne zai yarda ba zai yarda ba to duk wanda ya kafa hujja da nufin Allah wannan barna yake so ya kawo hujja da shari'ar Allah ne amma nufin Allah baka san shi ba baka san cewa Allah ya nufi abin ba baka san cewa Allah ya nufi abin ba to amma fa'idar ambata koyaushe fa'idar da Allah yake sanar da mu sanin sa a nufin sa da kamar yadda Allah yake cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin ba abinda za ku yi sai in Allah ya nufe shi ubangijin talikai abinda Allah yake so mu saka mu kullun mu rinka jin kan cewa mu bayin Allah ne duk kokarin mu duk karfin mu duk ilimin mu duk iyawar mu duk rukun mu duk tanadin mu da sababi da duk shirin mu da muke ganin zai kawo mana ba zai tabbata ba sai in Allah ya so, sai in Allah ya nufa. To haka halin mumini yake, kai tanadi sannan ka dogara ga Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudu daga mushrikai, ya shiga cikin kogo, suka biyo shi har bakin kogo, ya gama dabara sa gabaki daya. Abubakar yace in dan sai sun ku ya zai gamu, zai gamu su kama mu. Yace ma zannuka bi ne Allah thalithuhuma, me kake zato da mutane biyu da na uku su shine Allah. To anan wajen in ka gama tanadinka sai ka fawwala ma Allah. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah, in ka yanke akan zakai abu ka gama tanadi to sai ka dogara ga Allah. Amma ba kai komai ba, ka zauna sannan kace ka dogara ga Allah, wannan kariya kake. Kamar yadda sayyidina Umar yake cewa sama ba ta ruwan dinari, kace kai ka zauna ai Allah ya ce kowa zai samu arzikin sa, arziki na Allah ne. In Allah ya zanyi arziki zanyi arziki, ni dabi'a ta halina ni wanda ba zai sha wahala ba ne, ni gidan kana ganin kira ka ka sani ne arziki, sannan kuma kana zauni ka dauka ka kanta zakai arziki. Wannan ka saba hikimar Allah, ka saba ka'idar shari'ar Allah da dabi'ar da Allah ya halicce halittarsa. Walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid, Allah yace da Allah ya so da basu yaki da juna ba, amma Allah yana aikata abin da yake. Allah yana aikata abin da yake ba wanda yake sai tambaye shi. Abin da yasa waɗansu kenan suka kasa, sun ki sallama ma wannan ayar, shi yasa suka zani. To wanda suke ganin kan cewa dan me za a ce Abu Talib bai imani ba, ga irin yadda ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya so shi, ya kiya, ya tsare shi, ya hana a cuce shi, amma kuma bai mutu akan imani ba, ya za a yi Allah ya haɗa. Lakin Allah ya fa'alu ma yurid, Allah yana yin abin da ya so. Kuma kowa ne in ya haɗu da wannan iradar ta Allah, abin da ake so ya rakafa ma Allah, ya sallama ma Allah. Yasa Allah ya kira kansa fa'alun lima yurid, mai yawan aikata abin da yake so. Wannan aya ce da suke wajabta mutum ya ji tsoron Allah, ya ji tsoron Allah, ya fawwala ma Allah, ya zamanto cewar ya ji yana ganin girman Allah, ya kasantar da kansa ga Allah, wanda ba wanda ya cancance wannan irin annabawan Allah tabaraka wataala. Shi yasa suka fi kowa yin wannan. Shi yasa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da wannan ayar, yayi kokari Abu Talib bai musulunta ba, Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, ba ka shiryar da wanda ka so, Allah shine ke shiryar da wanda yake nufi. To anan wajen naka ya kai ya abin ya koma mashi'ar Allah, shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sha'anin Allah. To amma waɗansu sai suka zo su ba sallama ma sha'anin hukuncin Allah ba anan wajen. To wannan shine ɗaya daga cikin sabubban bata.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سك إيماني أنفقوا مما رزقناكم كبتر كتير دقاء بند مكا أذر تاكو دشي من قبل أن يأتي يوم تنكا كون وني يزو لا بيع فيه وند ونوني باب تنكي أتكنسا وتباب ينفديا باب تنسكي أتكنسا wala khulla babu abokantaka da soyayyar juna a cikinsa wala shafa'a babu alfarma babu ceto a cikin wannan wuri wal kafiruna humu zalimun kafirai sune cikakkun azzalimai kafirai sune kadai cikakkun azzalimai duk ihdabin da ka gani a cikin alqur'ani aka ce ya ayyuhal ladina amanu to umarni ne wanda yake da muhimmanci domin wani lokaci Allah yakan yi umarni yace kutiba alaikum idza hadara ahadukum al-maut in taraka khayran al-wasiya ya faɗi umarnin amma wani lokaci kuma yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum as-siyam sai ya janyo hankali tukuna domin a janyo hankali zuwa ga muhimmancin abin da ake umarni da shi nan umarni ne akan al-infaq ciyarwa wanda ya hada ciyarwa ta farilla ta zakka kenan da kuma ciyarwa wanda yake a sauran ciyarwar farilla ba zakka ce kawai ba ciyar da iyali farilla ne haka dalika ciyar da iyali ma'ana ciyar da mata da ciyar da yaya da ciyar da iyaye idan sun zama talaka idan sun zama mabukata ne wannan sune wanda yake ciyar da su yake wajibi sauran ciyarwa kuwa duk mustahabi ce to wannan aya ta hada dukkan nau'in ciyarwa sawa'un ta wajibi da wanda take ta mustahabi ku ciyar daga abin da muka azurta ku nan Allah ya ce mu muka azurta ku domin ka san cewa arzikin da Allah ya baka ajiya ya baka ba karfinka bane kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala ciyarwa tana da muhimmanci saboda abin da ke cikin ta na tsarkake zuciya daga miyagun dabi'u da kuma abin da ke cikin ta na shaida akan gaskiyar imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wasadaqatu burhan sadaqa hujja ce duk wanda kaga yayi sadaka to wannan hujja ce akan gaskiyar imani cewa ya yadda akwai lahira kuma ya yadda sakamakon nan zai same shi a lahira shi yasa ya bayar inda ya san cewa kawai ya bayar ne ya kare anan tunda wani lokaci ma ba wanda ya san ya bayar babu zai yi ba amma kasancewar ya ciro ya bayar saboda Allah ya nuna kan cewa ya yadda da Allah ya nuna cewa ya yadda da ranar lahira ya nuna cewa ya san abin da ya bayar din nan wato abu ne wanda zai kai masa ya zuwa ga wato buzuri ne gare shi a ranar lahira to shi yasa Allah yake yawan umarni da ciyarwa kuma ba kawai akan ciyarwa ta wajibi ba hatta ciyarwa ta mustahabi inda musamman yanzu a cikin wannan wata wanda ɗaya daga cikin abin da ake so a yi shine ciyarwa kuma ciyarwa musamman ga makusanta makwabta marayu mabukata kuma anwa'i na ciyarwa musamman daga cikin nau'in ciyarwa kai abin nan taimaka ma waɗanda suke sun yi azumi da su buɗe baki domin ciyarwa ne taimako ne akan bautar Allah sannan kuma samun ladan azumin da wanda ya azumi to da ka sai ga wani ya tashi ya yi azumi maimakon azumin mutum shi kai sai ga ya samu azumin wajen mutum 1000 a kullum to da ya sa mutane 1000 sun yi buɗe baki to ayyukan haka nan ayyukan wannan lokaci mutum zai ga kanka to wannan abin nan haka abin yake da yawa haka wani lokaci haka da aka tambaye da sahabbai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da irin yadda Allah yake rubanya ayyuka suka ce haka abin yake idan nukfir ya rasulullah idan sai mu yawaita yace fallahu akthar Allah ya fi haka yawa kake tsammanin kan cewa wai zaka kai ta ganin ka cewa wanda yake za a gafarta masa wanda yake za a gafarta masa kai kai abubuwa da yawa ce ka tara gafara wataƙila kuma babu sauran abin da zaka samu ina Allahu akthar Allah ya fi haka yawa in kana so ka san kawai abu akan yawan akan wato fahimtar wannan Allahu akthar din ka duba mutane a cikin masallacin nan ka duba kowa ba wanda ya ba wani mutum da ya kama da juna haka Allah yake tanwi yake nawa abubuwan sa wani kuma har tun ya tashi wani ba za ta umme kamar sa ba so da haka bila adadi ne abinda Allah zai yi ba shi da iyaka infinity ne to haka zalikan Allah tashi yin arzikin sa haka zai zamanto kuma wata kila zaka ce to ta ya za'i ma ya zamanto kan cewa na gamsu da infinity abinda ba shi da iyaka saboda a yanzu kai a nan duniya yadda Allah ya maka dabi'a ka ba za ka iya sanin ma ya infinity din yake ba balle kana hakka san dadin sa ko yana da dadi to amma Allah madaukakin sarki in yi maka wannan dabi'a kamar yadda yake zai yi a ranar alkiyama ga mutane sai ya zama to ka iya suranta wannan saboda ka shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana mana wannan yace fallahu akthar dan ka san wannan sifa ta Allah madaukakin sarki Allah yace ku ciyar mun qabli an ya ta yawmun tun kafin wani wuni ya zo wata rana la bai'un fi babu ciniki a wannan rana wato ma'ana ciniki a nan wajen shine ka bada wani abu domin ka samu wata fa'ida ma'ana domin tashin hankalin wannan rana azabar Allah to babu abin da zaka bayar ya tsirar da kai daga azabar Allah ba abin da ake nema a wannan rana illa tsira daga azaba nan duniya ne ake neman abubuwa daban-daban cin abinci mata masu kyau motoci daukaka kyakkyawan ambato mukami da sauransu can duk ba wannan ake nema ba ranar alkiyama ba abin da ake nema sai tsira daga azabar Allah shine kadai abin da ake nema to a wannan rana ciniki da ba zai yi amfani ba shine wato babu abin da zaka bayar domin a baka a maka fidiya a ce an karbi wato fansa beli an san mutum aka sashi a kurkuku zai iya biyan beli a fitar da shi babu tara zaka iya biya innal ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithluhu ma'ahu liyaftadu bihi min su'il adab yawm alqiyama ma tuqbilu min wanda suka kafirta da za su batar da dukkan abin da ke cikin kasa gabaki daya da kwatankwacin sa tare da shi a rubanya shi a ce su bayar domin a ba su fidiya a fasu fansa a fansar da su a yafe musu azabar ranar alkiyama ba za a karba daga gare su ba sifa ta farko kenan ranar alkiyama wala khulla babu yan uwanta babu soyayya wala sadiqin hamim babu ba mu da wani wanda yake aboki masoyi wanda zai ta aje hana mu azaba zai hana mu daga azaba kamar yanda Allah madaukakin sarki yake cewa yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi bi kulli bi'in minhum yawma idin sha'nun yughni khulla ta fi alaka babu kamar irin wannan alaka da aka ambata alaka tsakanin da da uwa da da uba da mata da miji to babu wannan alakar ranar alkiyama yinkewa take wala shafa'a babu alfarma babu cito babu wanda zai je ya ce to gashi wannan wanda yake za a yi masa azaba a kyale shi saboda ni saboda na ce a kyale shi a babu wannan nan ba wai ta wannan ayar ba ta kore ceto ba don haka ba ya daukan aya daya a Qur'ani a gina hukunci ga baki daya da ita sai ta duba sauran ayoyin ceto matabbaci ne amma da sharadi guda biyu Allah ya bada izini ga wanda zai yi ceton kamar yadda Allah ya ce man dallabi yashfa'u indahu illa bi idni babu mai yin ceto a wajensa sai da izininsa sannan sharadi na biyu Allah ya yarda da wanda za a ceta din wala yashfa'una illa liman irtaba ba sa yin ceto sai ga wanda Allah ya yarda da shi Allah ya ce cecuwa ne amma wai mutum ba zai je ya ce yana takama shi wani ne a wajen Allah ya ce a bani wani ba a ceci a hana wani daga azabar Allah a'a sai Allah ya bashi izini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kadai wanda zai yi ceto da babu ceto kamar sa na rana a sararin tashin alkiyama shi ma Allah ba zai je wannan ceton haka gaba gadi ba sai Allah ya bashi izini sannan Allah ya ce masa dauki daga cikin al'ummarka masu sifa ka zaka shigar da su aljanna saboda haka kada kai tsammani cewa wani ka tanade shi ka rike shi zai cece ka karki Allah shine zai sa a cece ka amma ceto tabbasin annabawa suna ceto manzanni suna ceto mala'iku suna ceto shuhada'u suna ceto malamai suna ceto iyaye suna ceto ƴaƴa jarirai suna ceto alqur'ani yana ceto azumi yana ceto duk wannan nassu ya zo ya tabbatar da su wanda zai inkarin sa ya saba ma a aqidar magabata na kware Allah ya faɗi waɗannan surufi na ranar alkiyama domin ya bayyana tsananninta domin ya zama to kayi maka kanka tanadi sadaka daga sadaka ɗaya daga cikin abin da take yi kenan wato za ta yi maka maganin tashin hankali na ranar alkiyama kamar yadda yake ma a nan duniya tana yin maganin fushin Allah madaukakin sarki in musiba ta tsananta ga mutum yawaita sadaka kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa da'u marbakum bis sadaqa ku nemi magani ga marasa lafiyan da yawan yin sadaka tana ije dukkan ɗan abubuwa inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabb kamar yadda yazo a cikin hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sadaka tana bice wato tana kawar da fushin Allah tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya ce wal kafiruna humu zalimun kafirai sune kadai azzalimai bi ma'anar kalma azzalim shine wanda ya cika zalunci wanda ya azzalim nan alif da lam ta istidraj wato haƙiƙanin azzalimai wanda suke zalunci tabbas ainin zalunci to ba waɗansu ne masu yin wannan ba illa kafirai domin kafirai su ne suka yi ma Allah zalunci suka hana Allah aikinsa na ibada ga Allah tabaraka wa ta'ala don haka kafirai su ne suka haƙiƙatan azzalimai ka tsaya ka duba tarihi ka gani ka ga abin da kafirai suka yi ka ga abin da kafirai suka yi kuma ga abin da suke kai duba abin da suka yi duba abin da lenin da sabi suka yi a Soviet Union kasar Russia ta da duba abin da Hitler ya yi duba abin da kasashen Turai suka yi duba abin da suka zo suka yi a Congo kwanan nan kamfanin nukan neman ma'adanai kawai saboda neman abin duniya su ɗauki mutum a tutar komai ba sun kashe miliyoyin mutane har ma wata kalma suka faɗa wanda yake wannan kalma babu ita a cikin musulunci don kasancewa haƙiƙa su ne azzalimai ɗin har suna da kalma ta ma'anar wannan zalunci shine wato yayin da kake neman cimma burinka dan ka zo an samu wata asara ko dan ka zo kayi wata barna wannan barna kake dauke ta akan komai collateral damage ake ce mata wato wato asara ce da kake tafiya domin ka cimma burin abin da kake nema kai ma ka dauke ta a wani abu suka kira ta collateral damage wannan kalma ba ta cikin kamus din musulunci domin musulunci ba addini ne na zalunci ba amma kafirai abin da suka gada kenan da haka dan sun zo suna magana cewa a tabbatar da haƙƙin bil adama a hana azabtar da dabbobi su ne suka yi wannan su waye suke azabar da dabbobi ku duba a daular Rome fa tun kafin zuwan musulunci za a je a dauko bayi a sanya su a cikin fili a sanya zaki a sa shi yunwa kwana da kwanaki da damusa sannan a fito da su a ce su kara su fada da mutun da zaki a ce su kara su fada mutane suna kallo suna tafi suna ganin yanda zakin zai ya galgala shi suna murna kai ka duba irin wasannin da kafirai suka kirkiro irin wasannin kutufo irin boxing din nan yanda za ka ga an yi mutum jina-jina wai a ce da wannan wasa ne saboda rashin tausayi da rashin sanin kiman dan adam da ainihin zalunci din sun sifanta da wannan domin yayin da suka yi zalunci ga Allah sai suka zamanto sun fi kowa zalunci ba za su taɓa kiyaye haƙƙin wani ba tunda ba su kiyaye haƙƙin Allah ba la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma ba sa kiyaye wani alƙawari ba sa kiyaye wata rantsuwa ta kariya da suka yi akan haƙƙin mu'mini Allah haka Allah ya sifanta kafirai da su to da haka ya kamata mu san su kada mu dauke su masoya kada mu dauke su waliyi kada mu dauke su za su kai mu zuwa ga wani abu dan su zo sun yi wani universal declaration of human rights sauransu sai ga mun zo mun ce ai wato abin nan kaji ai daulolin kafirai su ne ma da dabi'ar musulunci musulmi musuluncin a wajen su yake muka kawai sunan muke da shi ina za ka ce musulunci a wajen su yake barnar da daulolin kafirai barnar da turawa suka yi barnar da daulolin kafirai suka yi a bayan ƙasa akwai wata daula wadda ta yi wannan su waye suke makaman nukiliya in banda rai mai sharri waye zai irin wannan makaman nukiliya balle tana har ya je ya sanya shi a wuri ya sanya shi akan mutane da zai kashe miliyoyin mutane lokaci daya ya aibata halittar masu zuwa shekaru masu yawa bayan wannan in banda wato ainihin zalunci waye zai irin wannan inda a musulunci ba zai yi a ce an yi irin waɗannan maka da musulunci shine ya ci gaba lokacin da turawa suka farfado wayannan abubuwan ba za su domin maqasidu shari'a ba za su bari a yi wayannan abubuwan ba amma su yanzu tunanin da suke yi makamai da za su kashe jama'a gabaki daya amma ba za su ruguza gini ba tunda gini su suka sha wahala suke yi a kyale muku shi tunda daga baya dole za ku zo ku nemi su za ku sai abubuwan da kuke bukata daga wajensu a kashe mutane amma a kyale su to ba wanda yake irin wannan tunani sai waɗanda suke su ne kafirai masu hana Allah haƙƙinsa abinda sa kafirai suke su ne azzalimai saboda sun yi babban zalunci shine shirka Allah ya ce inna shirka la zulmun azim lallai ita shirka ita ce zalunci ta fi mai girma domin shine ka hana ma Allah haƙƙinsa Allah ya halicce ka Allah ya yi maka ni'ima Allah ya yi maka baiwa sannan ka kangare ma Allah ka ce ba za ka bauta masa ba ba za ka bi shi ba ba za ka bi shari'arsa ba ba za ka yi da annabawansa ba ba za ka gaskata shi ba to babu wanda yake wannan zalunci Abu Ibn Dinar ɗaya daga cikin tabi'ai yana cewa wannan aya rahmar Allah ce da yace wal kafiruna humul zalimun kafire su ne kadai azzalimai inda Allah ya ce wal zalimuna humul kafirun azzalimai su ne kadai kafirai to ai da su ne kafirai na ainihi da kinan gaba kike mun kafir domin waye baya zalunci ba wanda baya zalunci in takfir Allahumma faqfir jamma wa ayyuna lak mazalat Allah ne sai cewa ya Allah idan zaka gafarta ka gafarta zukkan zunubaina wane ne daga cikin mu bawa wanda yake ma alamma wa ayyuna laka abdun ma alamma waye daga cikin mu wanda yake bawa gare ka wanda bai yi ba bai zalunci ba babu wani wanda yake bai zalunci ba kaga da Allah cewa azzalimai sune kafirai lakinan dukkanin kowa ya zama ya shiga cikin kenan amma sai Allah ya ce kafirai sune azzalimai da haka irin abubuwan da Allah madaukakin sarki yake faɗa na akibar azzalimai wanda suke masu ainihin abin da zaluncin to wanda za su cancanta da shi a ajin farko sune kafirai Allah ya kiyaye mu a cikin wannan akwai kwaɗaitarwa gare mu da kada mu kama da su kafi ɗaya daga cikin to kuma tunda ayar ta zo akan kwaɗaitarwa wajen ciyarwa to kafirai sune suke hana ciyarwa sune suke hana a taimaka ma marasa ƙarfi ga sunan yanzu duk sun matsa lamba akan ƙungiyoyin musulunci da suke ƙasashe masu wadata na musulmi dukkan masu ba da taimako an sa musu takunkumi kada su taimaka domin me domin ainihin zalunci na kafirai abinda suke kenan dukkan irin taimakon da yake fitowa daga ƙasashen musulmi yanzu sun sanya masa takunkumi kada musulmi su taimaka masu shi kada su taimaka ma wanda ba su da shi kada su ya bani dukiyarsu domin dukiyoyinsu domin taimakon addini, domin ciyar da miskinai, domin gina masallatai, domin gina makarantu, domin sa a yi hadda alqur'ani, duk kada su yi wannan. To Allah ya ce wal kafiruna humu zalimun, kada ku kulkoli da kafirai ku bi su a nan waje, domin su abin da suke so kenan. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. رانا القيامة الله يكسب أن تصدق أن سيف بس إيماني لا الله مجرم سنا بس أقول ترى وجهن شيء مسكين المسكين. كافري بس أصلا أتى مكامة من بس كي مسكيني. يا إن بس كي يا إن لم تجني أن سني أن جوين تي مكان بالآدم بس كي إذا هجنون إذا هجنون سو أكو بناء ديوا سنا تي سنا تشوا سنا إن تي سنا إن تي مكوني كو ننسى وتم مونا من فصل أقول. babu wanda ba shi da mummunan manufa, wanda suka bayyana, wanda da yawa ta bayyana manufofin nasu munana sun bayyana da yawa, abinda kuma suka boye a cikin zukatansu wannan yafi wa Allah ne kadai ya sani. Allah madaukakin sarki ya bamu fahimtar littafinsa ingantatta. Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya bamu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ya bamu ikon nisantarta. In Allah ya kai mu tsarin mu zai zamanto cewar za mu fara karatu inda amsa tambayoyi, saboda haka a gobe daga hudu da kwata zuwa hudu da rabi za mu amsa tambayoyi, sannan mu fara tafsiri daga hudu da rabi zuwa biyar da rabi insha Allah. Da haka wanda suke da tambayoyi daga tambayoyinsu na yau za a ajiye zuwa gobe, kuma wanda suke tambayoyi ba su rubuta ba gobe da su zo sai su kawo su a rubuce, sai mu bude karatunmu da amsa tambayoyi insha Allah. Sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.